الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ابتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديا تتبت بأ الله تبارك وتعالى تدكم ونجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 13 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 3 shekara ta 2012 7 ko takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai tambayar kan uwa dangane da wani ruwa fari wanda yake ne kauri wanda yake zauwa a ƙarshen bawali an gane ko wanda galibi yana zauwa a ƙarshen bawali wanda malamai suke kiran shi wato alwadi ko kuma kace alwadi washin wannan ruwa na wajabta wanka wannan ruwa bai wajabta wanka iya abin da yake wajabta maka shine abin da bawali yake wajabta ma idan kai bawali dole zaka yi tsarki ka wanki da ruwa ko kuma ka sanya dutse ka goge dan haka shi ma waje hukuncin su dai da bawali an gane ku matsayin sa najasa ne iya abin da ke tsarkake shi shine mutun ya sanya ruwa ya wanke gaban sa ko ya sanya dutse ya goge iya abin da yake wajabta wanka daga jiki abin da ke fita daga jikin dan adam shine wato mani amma da mazi da wadi da bawali da bayan gari da iska gaba dai waɗannan ba sa wajabta wanka illa kasancewar hudunnan su iya abin da suke wajabtawa shine mutun zai yi tsarki kuma dole zai saki a ruwalla amma ita iska ba ta buƙatar a yi mata tsarki na'am
ya gama tasbihi sai ya ji wasu mutane da su sai sai ta tasbihi dan su samu
wanne ne hukuncin liman ya dan jira wato ya ji musun wani zai shigo ma'ana ya dan jinkirta domin ya tarar da shi ya samu wannan ruku ko kuma kasancewar yana zaman tahiya gab da salam cewa sai ya ji musun wani zai shigo shi menene hukuncin ya dan jinkirta ana wannan matsayin sa halakin matukar kuma jinkirin ba zai tsananta ba ga mamun da suke bayan shi an gane ko domin akwai dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tabbatar da haka karmu manta ɗaya daga cikin su ya gabata a darasin mu na Bukhari da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa su da yawa na kan tashi zuwa yin sallah ina nifi na tsawaita sallata manzo Allah yace sai na ji kukan jinjiri a can bayana sai na dan saukaka dan tsoron kada na tsananta ma mahaifiyarsa anan kaga kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sallah da nihin ya tsawaita amma jin kukan jinjiri ke da wuya manzo Allah sai ya dan sauƙaƙa sallar dan kada ya tsananta ma mahaifiyar tasa an gane ko dan haka kasancewar matsayin shahalat ne matsayin ka na limam kana cikin ruku'u sai ka ji motsin wani zai shigo to ba laifi zaka iya dan jinkirta masa yi kabbara ta harama yi iske ku kuna cikin ruku'u amma ka tabbata cewa jinkirin da zaka yi ba zai tsananta ma mamun da suke bayan ka matukar zai tsananta ma mamun da ke bayan ka to baya halatta domin ka'ida ce malamai suka ajje maslaha wadda take amma ita ake gabatarwa akan maslaha wadda take khassa an gane ku saboda anan jama'a ne tsananta musu domin kasancewar mutum da ya samu ruku'u wannan bai dacewa in ya hana ya zo masallacin da wuri amma in dai ba zai tsananta ba ga jama'a to ba laifi a dan jira masa na'am wai misali kamar wani kaya ya bace ko aka yi sata sai ka ji an ce an sa Qur'ani menene matsayin sanya Qur'ani a takaice dai shi sanya Qur'ani aslan abu ne wanda yake na halak amma fa sabanin sanya al-Qur'ani da ake cewa ana an sa al-Qur'ani shi asali abinda ake nihi da cewa an sanya alqur'ani ma'ana an muku magiya an hada ku da Allah an hada ku da girman alqur'ani abin nan da ya bace wanda ya sanya samu ya dawo da shi magiya ce ake maka wanda magiya da alqur'ani daidai yake da magiya da zatin Allah subhanahu wata'ala domin alqur'ani sifa ce daga cikin sifofinsa ba wata halitta bace ba ta daban an gane ku yanda zan iya maka magiya in ce wani dan Allah in har kai ka dau abu kaza ka dawo mun da shi to haka ya halatta in muku magiya da alqur'ani idan mutun ya fuddo falillahi alhamdu dama haka ake bukata in an maka magiya an hada ka da Allah to ka ji magiyar aka baka idan ya ki fuddowa ubangiji ta'ala yana iya gaggauta masa sakamako tun daga rayuwarsa ta duniya in ma Allah ya jefe shi da wata cuta ko kuturta ko wata rashin lafiya ta daban ko wata musiba ko kuma Allah ya jinkirta masa hukuma sai a gobe kiyama wannan shine matsayin sanya Qur'ani in kai an ce an sanya Qur'ani ma'ana an maka magiya ne da Allah amma fa mu san da cewa ka'ida ba kowane abu bane ba kawai zaka yi ta ma mutum magiya da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ko da alqur'ani kai masa magiya saboda yawaita haka yana kai mutane su wato su kawara to yana kai mutane su rena ajwalin Ubangiji tabaraka wata'ala ya zaman to ba sa ganin kimar shi kamar yanda yawa mutane sun dauki alqur'ani ba wani kaya bane mai daraja ba wani abu bane mai daraja ba komai ya kawo haka ko yawan sa alqur'ani dan abu wanda yake kalilan bai taka karaya kariya sai ya ce an sanya alqur'ani shi ko magiya da Ubangiji tabaraka wa ta'ala si abu wanda yake mai matukar mahimmanci ya kai ya kawo an rasa ta hanyar za'abi to anan yake dacewa sai ama mutum magiya da Ubangiji tabaraka wa ta'ala amma ba haka ba kawai daga an yi abu kadan kawai in yi ta maka magiya in yi ta hada ka da girman Ubangiji ta'ala bai dacewa dan haka dai in muka koma a asali a shari'a yin magiya da alqur'ani halaka shine ake cewa an sanya alqur'ani amma ba dole bane cewa in an sanya alqur'ani shi mai laifi yake fitowa yayin bayani cewa alqur'ani ya kama shi wannan al'amari ne na Allah Allah yana iya gaggauta masa hukuma kuma yana iya jinkirta masa na'am kamar kaka wai cewa alqur'ani yana gusar da albarka ta ƙasa wannan haka ne duk lokacin da ya kasance mutane ba su san daraja alqur'ani ba su san girman ubangijinsu to ba yanda za a yi albarka ta samu gunzama inda albarka take zama sai inda aka san daraja alqur'ani aka san girman ubangijin da ya yi magana da shi an gane ko to amma yawanta sa alqur'ani wannan rashin kimanta alqur'ani ne da wannan kishi za mu iske babi na musamman a cikin kitabun tauhid magiya ba akan komai ba ake ma mutum magiya sai akan abu wanda yake ya kai ya kawo shi ko da in ce maka dan Allah da in ce maka dan Qur'ani duk ɗaya ne ma'ana ina maka magiya da Al-Qur'ani wanda Al-Qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji tabaraka wataala daidai yake in ce maka dan Allah to shine cewa abu kaza ya bace dan Allah wanda ya san ya tsinci abin nan ya dawo da shi ko kuma idan kuna ma daraja ta Al-Qur'ani wanda ya tsinci abu kaza ya dawo da shi shine ake nihi da sanya Qur'ani amma da yake abu ne wanda mutane abin da suka ga dama suke yi sai a dawo Al-Qur'ani da ganga ana yawo cewa an sanya Qur'ani in har ba a mai dubo da sauransu wannan duka rashin kima ce ta Al-Qur'ani da mutane suke yi kuma ba komai bai kawo haka hallo illa rashin amana ta mutane wanda kasancewar a matsayinka na mumini idan dan uwanka ya yadda abu to wannan amana ce dole zaka dauki wannan abu wanda kake nutsuntuwa in dai dukiya ce abu mai kima kuma dole zaka tattala wannan abin da ka tsunta kuma kai ta cigiya a inda ake tsammanin mai kayan zai fito bayya halatta a matsayinka na mumini kai amfani da wannan dukiya da ka tsunta in dai ba dukiyar take gaugawar lalacewa bace sai an samu tsawon shekara idan mai kayan bai fito ba a wannan lokaci kai ka san yanda zaka yi da ita in ma kai sadaka in ma kai kyauta ko kuma kai amfani da ita amma ko bayan shekara 50 mai kayan ya fito dole zaka rama masa amma yau daga mutun ya tsinci abu shikenan kawai sai ya bar da sau idan salula ce mutun ya tsinta kai tsaye sai ya kashe ta ko kuma ya fitar da layi kaga wannan rashin amana ne da haƙinci ba kayan ka bane kayan jama'a ne in har ka san ba kai cigiya ba to bar kayan ka nuna ma wanda shi zai yi cigiya yazo ya dauki kayan ya yi cigiya in ka san ba kai cigiya ba bayya halatta ka dauka shin baka tsammanin kai cewa wata rana kai ma ka yadda na'am yake cewa na'am wai misali biki na mata wannan al'ada ne an gane ku kamar biki da mata suke haduwa su yi idan an yi aure ko kuma an yi haihuwa matsayin shi al'ada ne amma in wani abu wanda yake na haramci ya kuso kai to kuma bai ya halatta kamar kida da wasu abubuwa na raye-raye ko da tsakanin su ne za su bai ya halatta a matsayinka na mumini kuma bai ya halatta ka bar iyalinka su halarci irin wannan wuri sai ka bari in an ci an watse in yi so daga baya ta je ta yi barka amma matukar babu wani abu na haramci to wannan sai a bar shi a matsayin al'ada duk abin da yake na al'ada asalan halaka ne sai dai idan an samu wani abu na haramci ya kuso kai sannan yakan iya rikida ya zamanto haram abinda mutum zai iya amfani da shi na tsuntuwa shine abinda wato zuciya ba ta hange zuwa gare shi kamar yanzu misali mutum idan ya yi jika guda ko jika biyu kaga zuwa jimawa zuwa gobe zuwa jibi zai iya mantawa da wannan kudi da ya zuda to wannan in ka tsinci kamar jika guda ko jika biyu ko jika uku da sauransu ba laifi in ka yi cigiya kwana biyu kwana uku zuwa hudu me wannan kin bai fito ba kana iya amfani da su amma misali ka tsinci jikka biyar ko jikka goma ko sama da haka to dole ka ajiye ka yi ta cigiya tsawon shekara saboda duk mutumin da ya yadda jikka biyar in dai ba mai kuɗi ba ne ba to har shekara ta dawo ba zai manta ba zai iya ce maka rana kaza na yadda jikka biyar an gane ko ne kan iya cewa to ai jikka biyar ko jikka goma a wajen wani ba komai ba ce iya abinda ake la'akari da shi mafi yawan jama'a mafi yawan mu'anan talakawa ne jikka biyar kuɗi ce kwana da kwana nan mutum zai ɗauke yana amfani da ita idan ya canza ta an gane ko amma duk abinda mutum zai yi gaugawar mantawa to wannan ba laifi idan ka tsinta kai tsaye ka yi amfani da shi warcewa in ka ci kudin tsuntuwa a lahira sai ka rama idan baka kai ka'idar da shari'a ta yanke maka misali ka tsinci kudaden jama'a kake yin cigiya dandanan ka kashe ka badda sau an gane ko to a ranar kiyama sai ka fito da haƙƙin jama'a saboda kasancewar baka bi ka'ida ta shari'a in kai tsuntuwa tsawon shekara za ka yi kana sanarwa kuma sanarwa a inda ake tsammanin za a samu mai kaya kuma za ka yi alallafi ma'ana waye da kudade mutumin da ya zo ya ce nai ne da kudi a guri kaza a lokaci kaza ga adadin kudin sannan kuma a cikin jika kala kaza madaurin bakin shi ma kala kaza ne ya bada sifa cikakka to wannan sai a dauko haƙƙin shi a bashi kuma ba maganar ka yanke masa cewa ni ka bani ladan tsuntuwa kai wannan ajiya da kai dan Allah kai sakamakon da kake nema a wajen Allah subhanahu wataala ba laifi in ya ji dadi ya dauki wani abu ya baka kana da halaccin da zaka amsa amma idan bai baka komai ba to bakka da haƙƙin da zaka mai tsaye ka ce dole sai an baka ladan tsuntuwa wannan dauka da kai ka aje amana ce kowai misali albarkatun ƙasa da ake fitarwa kamar man fetur ko wani gawayi ko wani ƙarfe ko man fetur da sauransu shin akwai zakka a cikinsu a magana mafi inganci akwai zakka tare da cewa wasu malamai sun takaita zakka akan abin da yake abinci daga cikin abin da yake fita daga cikin ƙasa amma nasi na alkur'ani da sauran dalilai sun nuna duk abin da ake tonowa na arziki kasa to wannan akwai zakka a cikin shi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake ce mana ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum sai yace wa mimma akhrajna lakum min al-ard ash-shahid wa mimma akhrajna lakum min al-ard Ubangiji ta'ala yace ku ciyar wato daga cikin abin da muka fitar muku daga cikin kasa na albarkatunta duk wani arziki da Allah ya binciko shi daga cikin kasa to wannan akwai zakka a cikin shi kamar yadda da yawa daga cikin magabatan kwarai sun tafi akan haka wasu suka ce ba zakka akan abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa sai dai abinci amma faɗa mafi rinjaye man fetur ko iranium ko zinare ko ma menene da ake tonowa daga cikin ƙasa akwai zakka a cikin shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa muna cikin sura ta shida ita ce suratul an'am wanda mun tsaya karshen aya ta 140 wanda kasancewar bayani ne Allah subhanahu wa ta'ala ke mana dangane da wautar wato mushrikai musamman mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su don haka wannan sura bayani ya gabata Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa duk mutumin da ke son ya gane sabar wauta da rashin hankali na larabawa kafin zawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya karanta wato suratul an'am har izuwa kusan karshen ta wanda nan wani bangare ne daga cikin wautar ta su Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke nuna mana wanda abinda Allah ya shaddada musu na ni'ima sai suka haramta ma kansu wani bangare suka halitta ma kansu wani bangare kuma ba tare da wata hujja ba ko wani dalili kamar yanda Ubangiji ta'ala kafin haka ya ce wa kazalika zayyana li kathirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum walau sha'a rabbuka ma fa'al walau sha'a Allahu ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun وقالوا هذه أنعام وحرث هجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين شيني أبنجي تعالى كافن حقيقي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يسل الى شركائهم ساء ما يحكم ubangiji ta'ala yace mushrikai sun sanya ma Allah rabu daga cikin abin da suka noma na kayan gona wato da dabbobi an gane ko idan kaka tayi suka tattara amfanin gonakansu bayan sun fitar da abin da yake nasu wato sai su fitar da wani bangare kuma sai su kasa shi biyu wannan kashi ɗaya na Allah ne wannan kashi ɗaya kuma na gumakan mu faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha li shurakaina suka ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumakan mu ne fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah abin da ya kasance na rabon gumakan su to wannan ba zai sadu ba zuwa ga rabu na Allah subhanahu wa ta'ala wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim amma abin da ya kasance daga cikin rabu na Allah subhanahu wa ta'ala to shi wannan yakan iya saduwa zuwa rabo wanda yake na gumakan su misali idan aka kasa garki biyu wannan na Allah wannan na gumaka idan wata dabba daga cikin garki na Allah subhanahu wataala ta koma cikin garki na gumaka sai a ce to ai Allah mawadaci ne gumakan mu su ne mabukata ba za a dawo da ita ba a cikin rabo na Allah subhanahu wataala amma daga cikin rabon gumaka idan dabba ta ketara cikin rabo wanda yake na Allah kuma wannan sai a dawo da ita idan daga cikin rabon gumaka wata dabba ta mutu to gibin daga cikin rabo na Allah subhanahu wataala za a dauko a ciki haka idan aka yi bako ko aka yi wani mabukaci a cikin rabo na Allah za a dauka a bashi ba a cikin rabo wanda yake na gunki an gane ko shine Allah yace fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim sa'a ma yahkum in dai musiba ta fada ma wani kaso daga ciki to in dai kaso ne na gunki to akwai inda za a cike gibin a cikin rabo na Allah subhanahu wataala za a cike amma in musiba ta fada a cikin kaso wanda yake na ubangiji tabaraka wataala sai su ce ai Allah mawadaci ne ba maganar a cikin gibi shine Allah yace sa'a ma yahkum abinda suke hukunci da shi ya munana kenan in har gaskiya ne suna sun tabbatar da cewa gumakan nan su ma alloli ne sun cancanta abota musu to me yasa za su bambanta su akan haka kamar yadda shi Allah shine ya cancanta abota masa a iya ganin su gumaka sun cancanta abota musu to an kasa an fitar da na Allah an fitar da na gunki to me yasa tunda kun dinde ta su a cikin ibada kuma me yasa za ku bambanta su a wannan bangare shine Allah yace sa'a ma ya hukumuna abinda suke hukunci da shi Allah yace ya munana sai suka ce wato hadhihi an'amun wa harsun shine Allah yace kuma wakadhalika zayyana li kathirin minal mushrikeena qatla auladihim shurakaa'uhum wato haka al'amarin Allah yake wakadhalika wato haka al'amarin yake wato zayyana li kathirin minal mushrikeena qatla auladihim shurakaa'uhum wato dewa daga cikin mushrikai wato gumakansu sun kawata musu wato shine kashe ƴaƴansu me Allah yake nihi da shurakaa'uhum anan su ne wakilan da suke kula da gumaka su ne ake kiransu as-sadana sai suka kawata ma mabiyansu cewa su kashe ƴaƴansu a kama diya ta mata da ranta abin ne ta domin tsoron Allah wadai da kaskanci sannan kuma ƴaƴa maza sai a kama su a kashe su da ransu me yasa saboda tsoron talauci ba kowa ya kawata musu haka illa gumakansu kasancewar waɗanda suke kula da su shine Allah yace liyurduhum dan su halakar da su wal yalbisu alaihim dinahum kuma dan su rikida musu addininsu su kasa gane inda aka sa gaba domin a cikin addinin Ibrahim alaihi salam iya bulbutun da suka samu ba maganar mutum ya binne diye shi mace da rai ko kuma ya kashe ƴaƴansa saboda tsoron talauci shine Allah yace walau sha Allahu ma fa'aluhu fadhabhum ma yaftarun da ubangiji ta'ala ya so da ba za su aikata haka ba dan haka Allah yace fadharhum wa ma yaftaru kyale su da abin da suke yanki na ƙarya suna jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa shi ya umarce su da haka an gane ko wauta ta gaba sai suka ce hadhihi an'amun wa harsun hijr waɗannan dabobi ma'ana raqum mannan wa harsun wato da kayan gonan nan hijr wato haramun ne la yada'u ha illa man nasha'u bizalim ba wanda ya halatta ya ci daga cikin kayan gonar nan ko kuma waɗannan dabbobi sai dai wanda muka ga dama wa ana amun hurrimat zuhuruha wasu dabbobin wasu raƙun man Allah yace hurrimat zuhuruha wato an haramta hawan gadan bayan su ma'ana ba a hawa shi kuma irin wanda ake ma wannan tuntuni bayanin ya gabata a daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha wanda taguwa idan ta yi aihuwa uku duk kowace aihuwa tagwaye take aihuwa to wannan taguwa sai a haramta hawan bayanta cewa ta zama taguwar Allah ma'ana ba a hawan bayanta ba a tatsar nonanta sai dai bako an gane ku da sauransu haka amalan da yake kusantar taguwa in ta aiki ɗaya biyu kusan sai ku shi ma sai a kebance shi a ware shi ba a hawan bayan shi ba a masa lautu shine yace la wa ana amun la yazkuruna smallahi alaiha iftira'an alai wato wasu dabbobin ba sa ambaton sunan Allah idan za su yanka su iftira'an alai wato dan yankan ƙarya da jinginawa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala sai a ware wasu daga cikin dabbobi cewa in za a yanka su to ba a kama sunan Allah sai dai a kama sunan gunki ubangiji ta'ala yace sayyidihim bima kanu yaftahum da sannu ubangiji ta'ala zai sakauta musu dangane da abin da suka kasance suna yanki wato na ƙarya suna jingina masa shine na haramta bangaren wani abu daga cikin abin da Allah ya jaddada musu kuma sannan su halitta ma kansu wani bangare wa qalu ma fi buduni hadhihi al'anami sai suka ce abin da ke cikin waɗannan dabbobi wannan kenan taguwa in ta yi ciki so uku ta haifi tagwaye to wanda za ta haifa na gaba shine ake fada sai su ce ma fi buduni hadhihi al'anami khalisatun li dhukurina abin da ke cikin cikin wannan taguwa wato kebantacce ne ga mazajen ma'ana namiji in an yanka zai iya ci wa muharramun ala azwajina amma haramun ne ga matanmu ma'ana mace ba za ta ci ba amma namiji shi yakan iya ci wa in yakun maitatan wannan ciki idan taguwar kuma ta haifo shi a mace fa hum fihi shuraka to da mazanmu da matanmu masu tarayya ne kowa ya halatta ya ci an gane ko ma'ana taguwa idan ta yi aihuwa su uku misali ƴaƴan tagwaye to in ta sake samun wani ciki wannan ciki in dai ta haife shi lafiya to wannan taguwa idan an buƙaci yanka ta to haramun ne mace ta ci sai dai namiji amma wannan ciki in ta aihu shi a mace to ya halatta kuma maza da matan duka suna iya ci shine suka ce wa in yakum maitatan fa hum fihi shuraka in kwa wato wannan ciki ya kasance matacce ne ma'ana ta haifo dan dake cikin cikin a mace fa hum fihi shuraka wato mazan mu da matan mu masu tarayya ne gaba ɗaya su ya halatta ubangiji ta'ala yace sayyizihim wasbahum da sannu zai sakauta musu da abinda suke siffanta shi da shi ma'ana kasancewar na al'amuran da ba shi yace su yi ba su suka kirkira innahu hakimun alim lalle ubangiji ta'ala mai hikima ne dangane da abinda yake shar'anta ma bayansa kuma masani ne dangane da halayensu to wannan kadan ne daga cikin tsabar wautarsu wadda wato kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same su akan ta shine Allah yace kada kasiran lazina qatalu auladahum safahan bi ghairi ilmi wa harramu ma razaqahumullahu kiran ala Allah qad ballu wa ma kanu muhtadin tabbas waɗanda suka kashe ƴaƴan su dan wauta ba tare da ilimi ba ubangiji ta'ala yace hakika sun tabi wa harramu ma razaqahumullah kuma suka haramta ma kansu abinda Allah ya azurta su iftira'an 'ala Allah din yankan ƙarya da jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana sun kashe ƴaƴan su ba tare da hujja ba sannan sun haramta ma kansu abinda Allah ya azurta su ba tare da wata hujja ba kawai ƙarya ce suka yanka suka jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala yace tabbas sun tabe kad ballu kuma tabbas wato sun kauce ma tafarki madaidaici wa makanu tade ubangiji ta'ala yace basu zamanto ba masu shiryuwa zuwa tafarki wanda yake madaidaici domin tafarki wanda yake madaidaici sai ka ba da iya kokarin ka Allah zai maka dace dangane da samun tabbata a kan shi zamu tashi kenan aya ta 141 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla wal zar'a mukhtalifan ukuluh وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وأتوبنجي تعالى كي تشوى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وأتوبنجي تعالى شيني وأتويكا جهدت قونكي ودن لسكي معروشات وأتوما سيادو an gane ko idan aka ce ma'arusha wato ita ce gona wanda aka shuke ta da abin da ke yado kamar misali irin su inabi irin su duma da sauransu wanda kasancewar manoman iya abin da ake musu sai a musu wata rumfa za su ringa bi sama suna yado to irin wannan gona ita ce ake ce mata jannatin ma'arusha shine ya ce wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushatin Ubangiji ta'ala shine ya halicci gonakai waɗanda suke masu yado wa ghayra ma'rushatin kuma da waɗanda ba sa yado kamar gona wadda take ta dabino da sauransu shi dabino ba yado ba yake an gane ko shine yace wa ghayra ma'rushatin wato yace da gona wadda take ba ta yado wannan nakla Ubangiji ta'ala shine ya halicci dabinnai wa zar'a wato da shuka mukhtalifan ukulu wanda wato ƴaƴan sa ko kuma dandanan sa wato ya saba zaka ji akwai wanda yake dandanan sa yana da zaki akwai wanda yake kuma mai yami mukhtalifan ukulu wanda dandanan sa abinda ake nihi da al-ukul anan shine abba'an wanda amma asali idan aka ce al-ukul shine ƴaƴan itace kamar yanda ubangiji ta'ala yace ukuluha da'imun wa dhilluha ya'yan itacen aljanna Allah ya ce madawwama ne ma'ana ba sa yankewa a wani zamani zuwa wani zamani kullun akwai su shine ya ce mukhtalifan ukulu wato dandanan ya'yan itacen wato ya saba idan ka dau dalilin zaka ji wani yana da zaki wani kuma sai dai bauri wazaituna ubangiji ta'ala shine ya halicci wato shine zaitun olive wa rumana kuma shi ya halicci wato itaciya ta ruma mutashabihan wa ghayra mutashabi akwai wanda yake makamancin juna akwai kuma wadanda ba sa kama da juna kulumin samarihi idza asmar ubangiji ta'ala yace ku ci daga cikin ƴaƴan itacen nasa idan yayi ƴaƴa ma'ana gonar da kuka shuka ubangiji ta'ala yace in tayi ƴaƴa ku ci wa atu haqqahu yawma hasadi sannan ku ba da haƙƙin abinda kuka noma a ranar girbi wala tusrifu ubangiji ta'ala yace kar ku wuce gona da iri ma'ana ku yi banna innahu la yuhibbul musrifin domin ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ya kaunar bayi waɗanda suke mabannata anan abinda muke so mu gani bayan waccan aya da ta gabata kasancewar iya abinda suka noma na kayan gona sai su kasa bayan sun fitar da nasu wannan na Allah ne wannan na gunki ne shin abinda muke tambaya gunki yana tarayya da Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin halittar wani abu gona da sauransu kenan baya tarayya da Ubangiji tabaraka ta'ala a cikin wannan, tunda Ubangiji ta'ala shi ya halicci gonakan da gona wadda take mai yado da wadda ba ta yado. Kenan dan haka gunki baya tarayya da Ubangiji tabaraka ta'ala, bashi da haƙƙi, bai cancanta ba a ware wani abu kaso daga cikin abin da aka noma a ce nashi ne. Kenan Ubangijin da ya halicci wannan gona shi yake da haƙƙi a ciki, domin gona ni'ima ce daga cikin ni'imominsa. Ni'ima ta Ubangiji ta'ala ko in ya jaddada maka, dole za ka fitar da menene haƙƙin shi, abinda zai nuna cewa ka gode masa akan wannan ni'ima. Dan haka yace wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin, lalle Ubangiji ta'ala shine ya halicci wato gonakai waɗanda suke masu yado wa gaira ma'rushatin, da waɗanda ba sa yado. Kenan tunda halitta tashi ce shi yake da haƙƙi, kuma wannan shine dalilin da ke nuna cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, tunda babu wata gona a duran ƙasa da za a ce gata wani Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicce ta. An gane ku? Dan haka kuma sai ya ce wa nakhla, haka nan da binnai Ubangiji ta'ala shi ya halicce su. Kenan wa ansha an nakhla, wannan ma'rufun ne ala jannat. Me yasa aka ware dabino a nan, sannan aka ware zaitun, aka ware rumman, tare da cewa da dabino da zaitun da rumman gaba ɗayansu suna daga cikin gonakai a abinda Allah ya ambata? Nan an ware su a wajen ambato saboda matukar mahimmancinsu. Wannan salo ne wanda yake na larabci, idan ka ambaci abu a dunkule to sai ka ware abubuwa waɗanda suke masu mahimmanci, kuma sai ka yi adafi a kansu. Kamar yanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala a can cikin suratul anbiya, Ubangiji ta'ala ya ce wa auhayna ilayhim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zaka wa kanu lana abidi. Wato ya Ishaq alayhi salam da ɗan shi Yaqub, Ubangiji ta'ala ya ce mun yi musu saƙon wato aikata ayyuka na alkhairi, sai yake cewa wa iqamas salati wa ita'az zaka, da tsaye da sallah da bayar da zakka. Shi yanzu tsaye da sallah da bayar da zakka ba sa cikin ayyuka waɗanda suke na alkhairu? Ma'ana su ne ma a layi na farko. To amma saboda mahimmancin tsaye da sallah da mahimmancin bayar da zakka, da Allah ya ce mun turo musu da saƙon cewa su aikata ayyuka na alkhairu, sai Allah ya ce kuma wai kama salati, mun turo musu saƙon cewa su tsaye da sallah kuma su bayar da zakka. Dan a nuna mana sallah da bayar da zakka abubuwa ne waɗanda suke masu matukar mahimmanci. Kamar yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mu hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qaniti, Ubangiji ta'ala ya ce ku kiyaye wato akan yin salloli, sai ya ce was salati al-wusta, sannan kuma ku kiyaye sallah wadda take mafificiya. An gane ku? Shin sallah mafificiya kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sallah ta al'asr, da aka ce hafizu ala salawat, shin sallah ta al'asr ba ta ciki? Tana ciki. To amma dan a nuna mana daga cikin sallolin nan biyar fa tana da wani muhimmanci duriya akan sauran salloli, dan haka sai Allah ya ce was salatil wusta, wato ku kiyaye sallah wadda take mafificiya. To dan haka anan dan a nuna mana daga cikin kayan gona abinda ake nomawa, abinda yafi komai muhimmanci akwai dabino, akwai zaituna, akwai rumman, kamar yanda waɗannan itace suke da kima da martaba a wajensu a wannan zamani. An gane ku? Shine a yake cewa wannakla, wato da dabinai, wazzar'a, wato da shuka, ma'ana duk wani abin da ake shukawa kenan. Mukhtalifan ukulu, wato ɗanɗanansa Allah ya ce ya saba. Ubangiji ta'ala shi ya halicci zaitun, shi ya halicci rumman. Mutashabihan, akwai waɗanda suke kama da juna amma sun samu bamban a wajen ɗanɗano. Wa ghayra mutashabih, akwai waɗanda kuma ba sa kama da juna. Sai ya ce kulu min samarihi idza asmar, ku ci daga ƴaƴan itacen idan sun yi ƴaƴa. Kenan wannan umarni ne daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, amma iya umarnin abin da yake fa'idan tawwa shine halacci, dan ba dole bane ba abinda ka noma in yayi ƴaƴa dole sai ka ci, a wannan halacci ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake nuna mana. Sai ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi, ku bada haƙƙin abinda kuka noma a ranar girbi. An gane ko? Ita ce zakka. Idan ya kasance gona ce wadda ruwan sama ya shayar da ita, to wannan in ka kasa duk a kashi 10 zaka dauka kashi dai shine haƙƙi na Allah amma abinda ka noma in ya kai tiya 300 in ya kai tiya 300 misali duk a tiya 10 to tiya dai zaka ware ita ce haƙƙi na Allah subhanahu wataala sawa'an menene ka noma hatsi ne ko dawa ce ko wake ne ko gujiya ko alkama ko shinkafa da sauransu iya dai abin da ya gabata a cikin darasin mu na hadisi cewa abin da aka rike shi a matsayin abinci kuma na ajiyuwa to shine zakka take zama wajibi a kansa idan ku abin da ka shayar da shi ne da karfin ka misali a rijiya kake janyo ruwa ko kuma kasancewar a tauki kake daukowa ka bada ko wata kurama ce ka janyo to shi kuma iya abin da yake haƙin Allah a ciki shine nisful ushr idan ka idan ya kai tiya 300 duk a tiya 10 zaka ware tiya 1 dayan nan sai ka raba ta tsakiya wannan tara da rabi naka ne rabin shine haƙin Allah subhanahu wataala wannan kenan abinda ka shayar da shi da wahala sharadi dai ya zaman to ya kai tiya 300 shine iya gulgudan abinda yake lissafi na kenan kayan gona wannan kuma Allah ya yi amfani da ranar girbi saboda duk lokacin da aka yi girbi to wannan shine aka samu tabbacin cewa an samu amfani a biyanina kenan a irin wannan lokaci idan misali ba waɗanda suke girbi bane kamar misali wanda ake kala sai an tara an yi baga an hada sannan a bige in za a sanya rumbu a wannan lokaci ne za a fitar da haƙin Allah kenan duk a san hukuma sannan sai a fitar da san hude shine haƙin Allah amma wannan bagar a yi kirda da cewa za ta kai tiya 300 in dai ba ta kai tiya 300 to babu maganar zakka an gane ko in an ba da wani abu wannan sadaka ne sai ya ce wala tusrifu wato kar ku wuce gona da iri me ake nihi anan ma'ana kar ku yi kyauta da duk abin da kuka samu na kayan gona gaba daya domin wannan israfi ne kamar yadda malamai suka bayyana abinda Allah yake nufi a nan da yace ku ba da haƙin abinda kuka noma a ranar girbi sai yace amma wala tusriku kar ku wuce makadi da rawa ma'ana ka dauki kayan gonar gaba ɗaya ka bada innahu la yuhibbul musrifin lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ya kaunar wato bayi waɗanda suke masu wato wuce gona da iri a cikin dukiyarsu dan haka me Allah ya faɗa ga mu'minai والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سمو من أي دق عند ذاس الشير باسا وچ إيا كاسا ننكم باسا قبرو سكاسا كي إند أكي بقاتا أكي وقنج جي تعالى يچ شير وسو تاكسا نشيسا كاسا كياچ باب وچ إيا كاسا ننكم باب كاسا كي إند أكي بقاتا أكي tare da cewa shi lafazin al-israf yana daukan ma'anar sarrafa dukiya a fuska wadda take haramtacciya ma'ana ka sanya dukiya ba inda Allah ya ce a sa tare da cewa amma lafazin at-tabzir shine yake daukan wannan ma'ana ka sanya dukiya akan hanya wadda take haramtacciya shine ake kira da al-mubazziranci shi kuma idan aka ce al-israf wato shine wuce iyaka imma a cikin abu wanda yake na halaka ko kuma abu wanda yake na haram kenan dai anan Allah yana nuna mana tunda shi ya jaddada mana wannan ni'ima to shine yake da haƙƙi amma gumaka ba su da wani haƙƙi cewa a ware cewa ga nasu haƙƙin Allah subhanahu wataala in an ware shi ko manzon shi ya bayyana mana fuska kamar guda 8 wadda ake sarrafa dukiya ta zakka wadda zamu iske cikin suratul wato at-tauba innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-aya wa min al-an'ami hamulatan wa farsha daga cikin wato raƙumma ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya halicci hamula wato shine raƙumin da yakan iya daukan lautu sawa'an namiji ko mace wa farsha kuma shine ya halicci kankanan raƙumma ma'ana waɗanda ba su kai ayi musu lautu ba idan aka ce hamula shine raƙumin da wato yake iya daukan lautu sawa'an raƙumi ne ko taguwa ce idan aka ce alfarsh wato shine karamin raƙumi sawa'an namiji ko mace wanda bai ba iya masa lautu an gane ko wannan shi ma kenan adafi ne wa khalaqa min al-an'ami hamulatan wa farsha ubangiji ta'ala shi ya halicci raƙumi wanda ke iya daukan lautu wa farsha da wanda baya iya daukan lautu kulu mimma razaqakumullah ku ci daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta wala tattabi wato shaytan wato kar ku sake ku bi hanyoyin shaytani shine abin da yake kawata muku na ku haramta ma kanku wani abu kuma ku halitta ma kanku wani abu ba tare da wata hujja ba daga Allah subhanahu wa ta'ala innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytani gare ku ku ƴaƴan adam wato abokin gaba ne wanda yake mabayyanin kiyayya dan haka shine yake ingiza waɗannan bayi su haramta ma kansu wani bangare daga cikin abin da Allah ya jaddada musu na ni'ima kuma su halitta ma kansu wani bangare ba wani umarni bane daga Allah subhanahu wa ta'ala a kawatarwa shaytani ce sai yace amaniyata azwaj wato daga cikin waɗannan raƙumma da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu wannan kenan badal ne na hamulatan wa farsha zamaniyata azwaj ubangiji ta'ala daga cikin raƙumma ya daga cikin dabobin al'an'am wanda shi lafazin al'an'am kamar yanda bayani ya gabata jinsin nan guda hudu sune ake kira al'an'am raƙumma shanu tumaki awaki to shine yake cewa daga cikin dabobin samaniyata azwaj ubangiji ta'ala ya halitta muku ma'ana ya halicci dangogi guda takwas minal ba'nisnai daga cikin tumaki wato akwai dangi biyu ma'ana namiji da mace wa minal ma'nisnai daga cikin akuya awaki shi ma akwai dangi biyu ma'ana namiji da mace ubangiji ta'ala yace kul azkarai wato ce da su shin daga cikin tumaki da awaki rago da bunsuru ne Allah ya haramta muku kul azkarai ne harama shin mazan ne Allah ya haramta muku daga cikin tumaki da awaki ma'ana rago da dan akuya amil unsayni ko kuma matan ne Allah ya haramta muku ma'ana ita tinkiyar da akuya an gane ku ma'ana da Allah ya ce shi ya halicci dangogi takwas daga cikin waɗannan an'am sai ya zana mana dangi biyu na farko shine ya ce min ba'nisnayni kenan daga cikin tumaki wato akwai dangi biyu ma'ana shine namiji da mace domin shi lafazin abba'an ismu jins ne ma'ana dangi waɗanda suke na tumaki amma mufrad din shi sai ka ce ba'in idan namiji ne idan mace ce ce sai ka ce ba'ina idan tumkiya ce shine sai ya ce wa minal ma'azisnayni daga cikin awaki shi ma ubangiji ta'ala ya ce akwai dangi biyu ma'ana namiji da mace to shine Allah yake tambayar su kul azkaraini harama ce da su waishin rago da dan akuya ne Allah ya haramta muku amil unsayin ko kuma tumkiya da akuya amma shi da malata alaihi arhamul unsayin ko kuma abinda mahaifar wato matan nan guda biyu ita tumkiyar da akuya abinda mahaifar ta tattara shine Allah ya haramta muku tare da cewa ita kuma mahaifa ba abinda take tarasuwa illa face namiji da mace kawai an gane ku duk abinda dabba take aihuwa in ma namiji ko mace shin mazan ne Allah ya haramta muku rago da dan akuya ko kuma tumkiya da akuya ko kuma abinda mahaifar ita tumkiyar da akuya ta tarasu shine Allah ya haramta muku gaba daya shine Allah ya ce nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqi ku bani labari wato bi ilmin kuma da an gane ko da hujja wadda take gamsassa in kuntum sadiqina in har kun zamanto masu gaskiya cewa abu kaza haramun ne ga mazan ku banda matan ku amma idan ya kasance kaza halak ne maza da matan za su iya tarayya a ciki kamar yadda wancan aya ta gabata shine ya ce nabbi'uni bi ilmin ku bani labari dangane da ilimi ma'ana da hujja wadda take gamsassa in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya cewa kaza haramun ne kaza halak ne sai ce wa minal iblis nayi wato daga cikin raqumma wato akwai dangi biyu shine namiji da mace wa minal baqar nayi daga cikin shanu ma ubangiji ta'ala yace akwai dangi biyu ma'ana namiji da mace kul azkaraini ce da su shin wato amala ne da sa harama ubangiji ta'ala ya haramta muku amil unsayni ko kuma taguwa da saniya amma shi tamalata alaihi arhamul unsay ko kuma abinda mahaifar ita taguwar da saniya ta tarasu na ɗa na ƴaƴa cewa shine Allah ya haramta muku am kuntum shuhada'a idh wasaqakum Allahu bihadha, ko kuma kun kasance kuna halarci lokacin da Allah ya muku wasiya dangane da haka cewa kaza haram ne kaza halaka ne, shin kuna halarci kuna nan Allah ya ce muku kaza? Wannan a takeice bango ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kai su. Kun ce kaza haramun ne, in taguwa ta zo da ciki ta gwaye su uku, to in ta zo da ciki na hudu, cewa wannan taguwa ta riga ta zama taguwar Allah, an ware ta ta gunki, ce ma'ana ba a hawan bayanta, ba a yanka ta a ci namanta, kuma ba a mata labtu, kawai sai a sake ta, ta zama sa'iba kenan. An gane ko, ta yantar da kanta. Da wanda aka ware cewa maza suna iya ci amma ban da mata, da wanda aka ware cewa in ya zo a mace maza da mata suna iya tarayya, to shine Allah a nan ya kai su bango ake tambayar su, cewa dai Allah dai shi ya halicci waɗannan dangogi takwas daga cikin dabbobin nan, wanda dabbobin nan ku su ne kuke amfani da su, din ma shanu ko kuma raƙuma ko tumaki ko awaki, to gaba ɗayan su gunki bayya tarayya da Ubangiji game da halittar ɗaya daga cikin su. To tunda shi ya halicci waɗannan dangogi guda takwas, tambaye su, shin daga cikin tumaki da awaki mazajen ne Allah ya haramta, ma'ana rago da ɗan akuya su ne Allah ya haramta, ko kuma matan ne Allah ya haramta ita tunkiyar da akuya, ko kuma abinda mahaifar tunkiyar da akuya suka tara shi ne Allah ya haramta? Kenan anan hujja ake son su bada. In kun ce a mazan ne rago da ɗan akuya su ne aka haramta, to menene illa ta haramta su, menene yasa suka zamanto haramun? In kun ce akuya da tunkiya, to menene illa da ta sanya ita tunkiyar da akuya suka zamanto haramun? An gane, ko kuma abinda mahaifar ta taras shi ne haramun, kenan in abinda mahaifar ta taras kenan bayya halatta kuma ku ci wani abu daga ciki, saboda ita dai mahaifa ba abinda take ɗauka in ma namiji ko mace. To haka in ka ɗauka a cikin raƙuma, haka in ka ɗauka a cikin shanu. A ƙarshe sai Allah ya ce, to ko kuma kun kasance kuna halarci lokacin da Allah ya muku wasiya, ma'ana cewa kar ku ci kaza ku ci kaza, shi ne sai Allah ba wata hujja da za su bada a nan, ba wata hujja. In sun ce mazan ne Allah ya haramta su, dole za su kawo micece hujjar. Idan mace can ce, to menene illar? Idan ku abinda mahaifar ne ta taras, to menene illar? Shi ne sai Allah ya ce, am kuntum shuhada, ashin ku kun zamanto kuna halarci, idh wasaqakum Allahu bihadha, lokacin da Allah ya muku wasiya dangane da haka, cewa ai akwai wata dabba wadda take sa'iba, akwai wasila, akwai kuma bahira, akwai wadda take ha, shi ne sai ya ce, faman abunan, babu wani wanda yake mafi zalunci sama da mimman iftara ala Allahi kadiba, mutumin da ya yanki ƙarya ya jingina ga Allah, li yudhillan nasa bighayri ilm, dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba, ba tare da wata hujja ba, wanda aslan wanda ya sunnanta musu wannan mummunar sunna shi ne Amr ibn Luhay al-Khuzayi, wanda ya tafi wani bulaguransa wajen Sham, ya ga wasu suna bautar gunki, ya ce su ba shi guda, ya zo da shi ya girka shi a nan Ka'aba, ya kira Larabawa zuwa bauta ma wannan gunki. Wanda hadisi na cikin Bukhari, manzon Allah ya ce, wallahi na gan shi yana jin ɗiyan hanjin shi a ƙasa a cikin wuta. Manzon Allah ya ce, shi ne man sawwaba sawa'iba wa bahra al-bahair, shi ne ya sa ya shar'anta musu irin waɗannan abubuwa, cewa taguwa in ta yi ciki so kaza, to wanda zai biyo baya ba a hawa ba a kaza, shi ne ya ware musu akan wannan. Shi ne a nan Allah ya ce, faman abunan, babu mafi zalunci mimman iftara ala Allahi kadiba, sama da mutumin da ya yanki ƙarya ya jingina ma Allah ba tare da sani ba. An gane ko, mimman iftara ala Allahi kadiba, ya yanki ƙarya ya jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala, li yudhillan nasa bighayri ilm, dan ya batar da mutane ba tare da sani ba. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, lalle Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ya shiryar da mutane azzalimai zuwa tafarki wanda yake madaidaici, duk wanda ya kauce ma tafarki madaidaici dan radin kanshi, to Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai dai ya kare ingiza shi, ba magana a shiryar da shi. Sai ya ce, kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yaqamu, illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijs aw fiskan uhilla li ghayrillahi bi faman yuqra ghayra baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala ya cece da su la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ba'imin yab'am, ce da su ni fa wato ban samu wani abu wanda yake haramun gamecin abinci da zai ci cikin dangane da duk abin da aka mun wahayi, ma'ana ban ga wani abu ba da aka ce haramun ne ga duk mutumin da ke cin abinci ya ci wannan. Yace illa an yakuna maitatan, sai dai idan ya kasance mushe ne, aw daman masfuhan ko kuma jini wanda yake mai kurara, aw lahama khinzirin ko kuma nama wanda yake na aladi, fa innahu rijsun, wannan di wato gaba ɗayan sa wato najisa ne, aw fiskan uhilla li ghayrillahi bi ko kuma abinda aka yanka shi akan rashin da'a, ma'ana aka kira yi sunan wani Allah akan yankan shi, an gane ko, aw fiskan ko wani abu wanda yake na rashin da'a, uhilla li ghayrillahi bi wanda aka ɗaukaka sunan wani Allah akan yankan shi, ma'ana abinda aka yanka ba tare da sunan Allah ba. Sai ce famanikur ragaira bagin wala adin, duk wanda bukata ta fakar da shi zuwa cin ɗaya daga cikin abubuwan da aka haramta masa, ghaira bagin ba yana mai zalunci ba, ma'ana kasancewar haka kawai yana da abincin da zai ci ya ci abinda Allah ya haramta masa, wala adin kuma ba mai ketare iyaka ba, fa inna rabbaka ghafurur rahim, lalle ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga bayinsa kuma majikai ne dangane da bayinsa mu'minai. Anan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala yace ya faɗa musu bayan kenan wancan bayani da ya gabata, an nemi hujja me yasa abu kaza kuka ce haramun ne, abu kaza kuka ce halal, to tunda ba hujja Allah yace ga ya musu ce ni ban samu wani abu wanda yake abun haramtawa cikin abin da aka yi mini wahayi game da abinci, wani abinci da mai ci yake ci, sai dai abin da ya zamanto musai ko kuma in ake cewa musai shine duk dabbar da ta mutu ba tare da an yanka ba, in dai ba dabba bace ba ta teku kuma ba fara bace ba kifi bane ba, tare da cewa shi kifin yana daga cikin dabbobi waɗanda suke na ruwa. Sai ya ce audaman masfuhan ko kuma jini wanda yake mai kurara, idan aka ce addamul masfu shine dabba da ranta a huda ta jini ya zubo, wannan haramun ne, ko kuma idan an yanka dabba jinin da yake tsiyaya shima wannan haramun ne, domin ana kiran shi addamul masfu, amma banda jini wanda yake cikin tsoka da sauransu shi wannan matsayin shi halak ne, da kuma jina ne guda biyu wato ita ce saifa wato da hanta, wannan su matsayinsu su kuma halak ne, an gane ko, kamar yadda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ware mana daga cikin jinin da aka haramta mana cewa da saifa wato da hanta su wannan halak ne, wanda asalin su jini ne yake daskarewa, shine sai ya ce aw lahama khinzirin ko kuma naman aladi, an gane ko, ba naman kadai ba, har kashin shi da duk abin da ya tattaru da shi wannan haramun ne. Allah ya ambaci nama anan saboda kasancewar shine galibin abin da ake amfani daga jikin nashi. Sai ce fa innahu rijsun, wato fa innahu rijsun shi nama alade wato najasa ne, anan addamin yaqudu ila aqrabil mazkur, an gane ko. Sai ya ce aw fiskan uhilla li ghayrillahi bi ko kuma abu wanda yake na rashin da'a, ma'ana abinda aka ɗaukaka sunan wani Allah akan yankan shi, duk abinda aka yanka ba da sunan Allah ba to wannan haramun ne, tare da cewa abubuwan da aka haramta ba su takaita ba akan wannan aya. Kar mu manta aya ta gabata a cikin suratul ma'ida, hurrimat alaykumul mayta waddam walahmul khinzir wama uhilla li ghayrillahi bi, sai ce wal munkhanifatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadiha wama akala sabu, waɗannan biyar kin gaba ɗaya ana kilga su a karkashin maita kenan, an gane ko, al munkhanika da kuma al mutaraddiya da al-mawquza da an-nadiha da akilatu sabu, waɗannan biyar din suna karkashin kenan maita, kamar yadda anan yace illa an yakuna maitatan, shi ne sai yace amma duk wanda bukata ta fakar da shi zuwa cin abin da Allah ya haramta masa, ma'ana kana cikin tafiya ba abinci, guzuri ya yanki, ba kudin sayen shi, kuma ka nemi a taimaka maka, an ki taimaka maka, ko a cikin dokar daji ne kake balantana ka nemi a taimaka maka idan ka samu mushi ko naman alade ko ma mai ne ka ci dan maganin wato wannan ba laifi shine Allah yake cewa gaira bagin wato ba yana mizalinci ba wala adil kuma ba ketare iyaka ba ga abinda zaka iya ci ya maka maganin yunwa ka ci abinda Allah ya haramta maka in dai ba akan wannan hali bane sai ka koma wancan ayyami yace fala ismalai babu wani zunubi akan sa ya gabata a cikin suratul bakara sai yace fa inna rabbaka ghafurur rahim lalle ubangijinka mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba sannan kuma mashi kai ne dangane da bayin sa mu'minai wannan kenan da waccan aya da wannan tana nuna mana wani nau'i abinda Allah ya haramta mana illa kasancewar bai takaita ba akan haka sai ka koma a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasu daga cikin dabobi wanda Allah ya haramta mana kamar yanda hadisi ne sahihi na cikin muslim ke Abdullah ibn Abbas yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin min as-sibai wa kulli dhi mikhlab min al-dayy manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta cin dukkan wato abu wanda yake mai hira daga cikin as-siba idan aka ce as-siba sune dabobin da suke farauta da kansu duk dabbar da take farauta in dai tana da wannan hakuri da ake ce masa nan wannan mitsi ne to wannan haramun ne a cita kamar irin su damusa kamar irin su zaki an gane ko wannan dukkan su haramun ne sai yake cewa wa kullu dhi mikhlabi min ad-dair da dukkan wanda yake ma'abucin kwamburo ma'ana shine farce irin namiki daga cikin tsuntsaye su kuma wannan haramun ne su ma Allah ya haramta su kamar irin su meke da sauransu wannan su ma dukkan su haramun ne me yasa saboda suna da farcen da ake kiran shi mikhlab irin su angulu sannan daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam Shafi'i yace duk abinda manzon Allah yayi umarni cewa a kashi da wanda yace kar a kashe to wannan shi ma na nuna haramun ne an gane ko da duk abinda aka ce a kashe domin akwai wasu dabbobi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace su cewa fawasik ne yana halatta a kashe su sawa'an a cikin sarari ko a cikin harabi wanda kasancewar ya gabata tun a cikin darasin mu cewa waɗannan su ya halatta aka ce su to duk dabbar da aka ce ya halatta aka ce to haramun ne a cita haka wanda aka yi hani dangane da kashe ta kamar kudan zuma haramun ne shi ma a ci an gane amma abin da yake fita daga cikin kudan zuma kuma wannan halaka ne domin ni'ima ne daga cikin ni'imomin Ubangiji tabaraka wa ta'ala amma ka kama kudan zuma ka soya ka ci wannan haramun ne me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da kashe kudin zuma wannan mala hakanan tururuwa ita ma an yi hani dangane da kashe ta an gane ko dan haka al-Imam Shafi'i ya dau ka'ida akan haka duk abinda aka ce a kashe ko wanda aka hana a kashe to wannan matsayin shi shi ma haramun ne sai ka hada su alamai suka ce kai da duk abinda ma yake matsayin shi galibi wato larabawa ba sa cin shi a irin wannan lokaci abinda galibi ba sa ci shi domin me yasa alqur'ani Allah yana magana ne da yaran su kamar yanda yake qul uhilla lakum at-tayyibat wanda galibi ko ba sa kaurace ma abu sai idan ya zamanto yana da muni to tare da cewa wannan dai ba za a kiyasta shi ba akan shi domin akwai abinda zaka nisance shi amma ba dan haramun bane kiyamashi ne kake kai kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an dafa damu aka kawo masa an gasa damu aka kawo masa aka tura masa manzon Allah ya ce a bazan ci ba sahabbai suka zabi suka ce ya rasulullahi haramun ne yace babu shi dai a kasar mu dan haka ne kuma kyamar shi nake an gane ko a lokacin nan wasu sahabbai suka tashi da shi kenan dan haka anan kasancewar kar mu takaita abinda Allah ya haramta mana akan wannan aya kawai kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amu da waccan hurrimat alaikum almaita dole sai mun koma cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu gano sauran abubuwan da suke halaka da waɗanda suke haram wanda duk littafi in ka koma sawa'an na hadisi ko na fiqhu zaka samu irin wannan babu babul at'ima wal ashriba wanda ke bayani dangane da abinci da abin sha nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.